sauran ‘yan uwa na ɗalibai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A tuni abin da zan kana kusa da bayanin da zai ko bayanan da na rika za ka da ɗan uwa da ya yi mutu da ni. Amma abin da gaba da hirniya da tsohon da kanta yana magana a kan akwai alaƙa tsakanin tarbiyya kanta da kuma shi kansa a Qur'anin da ke ba. Domin kusan kullum tafiyar gaba ɗaya tana tattare da Qur'ani gaba ɗayansa. Babban dalili shi ne shi Qur'ani ba iya kawai gangan ciki ta ɗan adam ko iya ɗan adam ɗin kaɗai yake gyara ba. Yana taɓa rufin ɗan adam ne ma'ana ransa da zuciyarsa. Idan ya taɓa ran da zuciya ya tsarkake su, to sai abin yayi tasiri a kan gaɓɓai. Wannan shi ne babban dalilin da yasa kake ganin mutumin da ya nazarci Alƙur'ani akan samu ƙarancin fito na fito da dokar Allah a tattare da shi. Ba don komai ba, saboda wancan tsarki da ya samu a cikin zuciyarsa, wancan tsarki da ya samu a cikin ruhinsa, to wannan tsarkin ya yi tasiri a kan gangancinsa. Domin ɗan adam Allah ya gina shi ne ta ɓangare ne, an gina masa gangan jiki, an gina masa kuma ruhi. Bayan an gina gangan jiki, sannan Allah ya kawo ruhi kuma ya sanya masa rai kenan, sannan ɗan adam ya sa. Gangan jikin an gina ta ne a nan duniya da dukkan waɗancan mara'ili da Annabi ya yi bayani, Qur'ani ya yi bayani, tun daga nutfa, alaƙa, mudga. Bayan dai an gama gina shi, kaga akan turo mala'ika ne ɗauke da rai, kaga ran daga Allah ya fito, sannan ya zo ya sa wannan ran. Shi sa idan ɗan adam ya rasu, saboda ran kai tsaye daga Allah ya ce, idan mala'ikan mutuwa da mataimakansu suka ɗauki ran, sama za su wuce. In ka ga bai wuce sama ba, to da ran ya zo duniya ya gurɓace ya lalace, to a nan ba zai samu wannan ran a buɗe masa ƙofar sama ba. Kamar yadda Allah ya ba da labari, la tafattahu lahum abwaabu samaa wa la yadkhuluna aljanna hatta yajidu lahum min fadlihi khiyara. Daga nan ne ko shi ta. Amma shi din da yake da shi a duniya aka gina, kaga in dan adam ya mutu kawai a tsananin da ya fi shi. Shi sa ta sa ta da mu ta wada shi yana rayi bayan ya mutu, ba ta wada ne shi. Alam naja'il al-ardha ifata ahya'a wa amwata. In muna rayu ta ishe mu da rayu haka bayan mutuwa, ba a taɓa waye gari an ji wai ƙasa ta ce ni na gari da binne mutane da ke, saboda Allah ya tsara za ka ɗau ɗan adam. To wannan rufin da aka zo aka gwama shi da gangan jiki ɗan adam ya fito duniya, dukkan su sai suna buƙatar abinci. Gangan jiki yana buƙatar abinci, wanda shi muka fi damuwa da yawa magidanta abin da ya damu da shi ya samo abin da za a birta a ci, ya samo suturar da za a sa. Shi ke nan in ba lafiya a nemo magani, in ana sanyi a nemo kayan sanyi da mayafi, in ana zafi a nemo abin da za a fifita a samu mai a samu iska. Amma ɗalibi ɗaya ginin ko ɗaya ɓangaren na ginin ɗan adam ɗin ba a damu da shi, shi ne ruhin wannan ran. Shi ko wannan ran ɗin da ka zo dole ka samu sarki, ba kuma abin da zai tsarkake shi sai shi wannan ran sai imani. Kuma shi Alƙur'ani ka tunkan shi ne imani, saboda haka sun yi sanya idan rukun ta haɗu da alƙur'ani ta garwa ta zama abu guda, sai ka ga tasiri ya bayyana a gabbai. In ka ce zai ɗau abu wani ba zai ɗauka. Yanzu kanna abubuwan da matasa ke yi masu wannan harkar jama'a ɗin nan. Haka na Rios, kana iya cewa kaso 99 in bai zama da 99 ba, da yawan sifaniya ba za su iya karanta ba, domin da yawa kowanne na zauna da su na tambaye su su karanta fatiha ba za su iya karanta. Mai kyau, kudin sifaniya mai kyau ba su zarar bagaru da sauran waɗannan abubuwa da ake faɗa. Kaga shinan akwai alaƙa da garba tsakanin sesa zuciyar ɗan adam da ruhinsa da kuma littafinsa. Wata shi sanya magabata Qur'ani ya zama musu jini da tsoka, ko da yake suna tattare da shi. To idan muna son matasa mu kawo canji, to dole sai mun dawo mun tarbiyyanci matasa masu tasowa a san shi Alƙur'ani da ɗabi'antuwa da ɗabi'unsa da halayyar da yake karantarwa da yawan karanta shi ba dare ba. Wannan shi zai ce ta al'ummarmu. Amma idan ka saka wasu dokoki a saka wannan a daure, a yi wa gobe za a saki shi, kuma ba a canja masa waɗancan alayyar. Wato da Allah zai sa waɗannan da ake kamawa da miyagun halaye da ɗabi'u da daba, in da ake zuwa ake ajiye su ba ƙere-ƙeren kurkukun da muke da su da tsarin su a yau ba, da a ware su guri guda a nemi masana Alƙur'ani a ce su ba da dabaru da za a yi wurin juya musu halayya su zama mutanen shi. Da wani ya nuna wata shiri shekara ɗaya, shekara biyu fito wannan mutumin jirgi ne. Ko da na ɗaya an tsinta masa halayya, an gyara zuciyarsa, an haɗa shi da Alƙur'ani, ba dare ba rana ya tafuka, sai ka ga ya zama mutumin jirgi. Kaura ka duk mutumin da yake son ya kai ga inda yake so ya kai a rayuwa, ya zama mutumin kirki a duniya, mutumin kirki a kiyama, ya yi ƙoƙari ya nazarci Alƙur'ani. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.